daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5 sauran gidajen radioin sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka muna nan kodin shi a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji yadda wani tsohon dan majalisar dokokin tsohon jihar Kano yayi kira ga gwamnati da ta maida dazuka a matsayin su na gandun daji kamar yadda suke tun a zamanin mulkin turawa ko menene dalilin sa
mu tunanin mu mai kokarin yanda zamu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya sakanin manomi da makiyayi
muna tafi da karin bayani sannan shirin da rashin tai wanda Salihu Garba zai gabatar shi mana nan tafi da shirin jaridin Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labarin duniya
Assalamu assalamu alaikum A jamhuriyar Kamaru an kashe yan sanda da yawa kana an ji mu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magardan gari kuma na tumar yan aware ne da aikata wannan danyen aikin dama da yan awaren sun bada gargadin cewa ka a saki a gudanar da bikin ranar samun yancin kasar ta Kamaru a yankin da suke magana da harshen Ingilishi wakilin wannan gidan rediyon Moki Edward Kindizeka ya aika da rahoton cewa shugaba Paul Biya ne shi da kansa ne jagoranci bikin tare da wasu sojojin Najeriya da ke taimakawa wajen yaki da kungiyar Boko Haram sai dai yayin da ake gudanar da wannan biki an samu zaman dadda a wasu garuruwa da kauyuka na kasar ta Kamaru inda ake magana harshen Ingilishi ciki ko har daurare kamar su Konye, Botibo, Ikone da dai kauyuka da dama akalla an kashe yan sanda da wasu mutane da dama Gwamnatin shugaba Paul Biya ta buƙaci jama'a da su fito domin su halarci bikin a matsayin ranar haɗin kai. An dai samu zaman daddara kasar ta Kamaru tun a cikin watan Nuwamba shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyin yankin masu magana da harshen Ingilishi suka gudanar da zanga-zanga suna cewa an jefa su cikin halin damuwa domin masu magana da harshen Faransanci shine suka mamaye komai da komai a yankin nasu. Zaman doya da manjan ya ƙara kamari ne a yankin na masu magana da harshen Ingilishi a farkon watan a farkon wannan shekarar lokacin da aka tsare shugaban su Ayuk Tabe shi da wasu makarban sa har su 48 a Najeriya kuma aka ta sakeyar su zuwa gida Kamaru sai dai wannan matakin yayi karo da suka daga kungiyoyin kasa da kasa musamman ma na kaimo shugabannin waɗannan mutanen yankin Hukumar zaben kasar Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro da ke kan karagar mulkin kasar ne ya saki lashe zabe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru 6 sai da yan adawa sun kaura cewa zaben kuma suka bayyana shi a matsayin nadin mulkin kama karya haka kuma zaben yayi karo da suka daga kasashen duniya daban-daban Maduro dan shekaru 55 tsohon direban bus dama shi ake sa ran ya lashe wannan zabe dukko da rikicin da kasar ke ciki wanda ya sa abinci ma a kasar yayi karanci kana hawan farashin kayayyakin masarufi ya tashi domin ko farashin mai ya fadi kasa a kasar wadda a da take sahun gaba wajen samar da wannan albarkatun kasa dama dai tsohon gwamnati Harry Falcon shine babban dan adawan da ke gogayya da Maduro wurin wannan zaben amma kuma damar sa tayi karo da cikas sakamakon fitowar pastor Javier Batuchi wanda shi ma ya shiga sahun mai kalubalantar Maduro sai dai wannan nasara ta Maduro ya samu na iya kara zafafa takunkumin da Amurka ta sawa kasar ciki ko hadda kasuwancin mai ba ma Amurka ba hadda kungiyar tarayyar Turai da kasashen Latin America a jiya Lahadi mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Nathan Hazenwood jiya Lahadi ta bayyana zaben na Venezuela a matsayin na je kanayi ka jamhuriyar demokradiyyar Congo ta kuduri aniyar kaddamar da shirin rigakafin cutar Ebola a yau Litini domin dakile ci gaba da bazuwar mugunyan cutar mai kisa kar daya alluran rigakafin wannan cutar sama 4000 ne aka kawo cikin kasar ta tashar jirgin ruwan dake binnin Mbandaka inda nan ne aka tabbatar da mutane uku sun kamu da wannan kwayar cutar ko baya ga wannan da aka kawo akwai kari na nan kan hanya an samu mutane 26 arewa maso yammacin kasar da suka rasa rayukansu sakamakon cutar da ke nasaba da cutar ta Ebola tun a cikin watan Afrilu ta da wasu mutanen da ake tuma cewa yanzu haka suna dauke da kwayar wannan cutar hukumar lafiya ta duniya wato WHO da jami'an kasar ta Congo suna iya bakin kokarin su na ganin cewa an dakatar da ci gaba da barkewar cutar zuwa rafin Mbandaka har zuwa Kinshasa inda mutane sama da miliyan 10 suke da zama shugaba Joseph Kabila da majalisar zartarwarsa sun kara kudin sayan maganin cutar rigakafin har zuwa sama da dala miliyan 4 barkewar wannan cutar ta Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a wannan lokacin shine karo na 9 tun daga shekara 1970 Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika kenan birnin Washington DC. Akalla mutane 22 ne suka mutu yayin da wasu kuma suka bata sakamakon wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya wanda yazo da iska mai ƙarfin gaske a yankin kasashen gabashin Afrika da suka hada da Ethiopia, Somalia, Eritrea da Djibouti. Akalla mutane 15 suka mutu a gunduma Adwal ya yankin da ke cikin Jamhuriyar Somali. Kamar yadda gwamnatin yankin Abdulrahman Ahmed Ali ke cewa hawa kuma wani mutum guda ya rasu a garin Babera dake gundumar Sahel sai dai gwamnatin Ali ya ce wannan adadin naucin gadi ne domin ko adadin na iya karuwa ko domin ko ana nan ana kokarin ganin an shiga cikin kayuka da wannan bala'in ya auka mawa ana kyautata zaton dai yawancin wadanda wannan lamarin ya rutsa da su ruwan sama ne ya wuce da su kamar yadda mazauna wannan wurin ke cewa
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wani tsohon dan majalisa a Jamhuriya ta biyu a majalisar dokokin tsohuwar jihar Kano yayi kira ga hukumomin jihar Jigawa da na kasa baki daya kan yadda ake sayar da kebabbun gandunan daji da gwamnati ta kebe a da. A cewar Honorable Musa Lawal Birniwa sai da gandun daji ka iya zama silar jefa yankin jihar ta Jigawa cikin rikicin manoma da makiyaya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kuri
lokacin da muke samun labarin a wasu wurare sakanin manoma da Fulani ana ta rigima mu tunanin mu mu yi kokarin yanda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba Fulani idan babu jeji ba zaman lafiya sakanin manomi da makiyayi saboda haka duk wani abu ya faru a wannan guri ni ba ni kadai bane kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa damuwan da kuma ba za a san yakacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi
to tunda yanzu honorable kai ka damu da wannan harka akwai wani yunkuri da kai a iya karin kanka na an karar da hukuma
nayi na rubutawa gwamna na Jigawa a 99 na rubutawa gwamna na Jigawa 2007 na rubutawa gwamna na Jigawa 2014 na rubutawa gwamna na Jigawa 2016 na rubutawa National Security Advisor na President 2017 na rubutawa gwamna Jigawa 2012 to saboda haka mun ban damu ba ai bazan yi haka ba akwai lokacin da shi excellency Sulelamido ya tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka debe aka yi wannan abin an gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa
stick a tabaya bayanan da kace ka rubuta shine ta wace ka rubuta wa shi gwamnatin Jigawa na yanzu a 2017 kuma ka ce ka rubuta wa shi babban mai bewa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro gwamnatin Jigawa na yanzu da shi masharcin shugaban kasa kan lamuran tsaro sun baka amsa
ba wanda ya bani amsa
amma wai me yasa ka damu ne da maganar ka rubuta
rubuta ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abun da mara kyau na nuna ba na kaunar wannan abu hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi amma da shi inda yake
a matsayinsa na gandin daji.
Gandin daji. Wanda gwamnatin colonial government suka create. Kuma wayannan akwai a Taraba an yi rigima. Adama an yi rigima. Plateau an yi rigima. Neja an yi rigima. Wayannan duk sakanin manoma da makiyaya. To saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke din nan.
Ko saurari Honorable Musa Lawal Birniwa. To albarkacin watan Ramadana da muke ciki ga wannan sakon.
Alhamdulillah sunana Yahaya Jibrin wanda aka fi sani da Malam Mai Tauhidi wanda yake gabatar da tafsiri da azuzzuka da da'awa gari gari wanda nake a nan cikin garin Bauchi. Zaman lafiya hakika mu a tsarin mu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya. So sai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah zauna da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangin nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunar lafiya kowa na addinin sa ba wanda yake tsangwaman kowa to wayin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan tamu ce gaba daya.
Kuma da Allah yanzu karfe 3 dare ne da minti 12 anan Washington DC bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga shirin mu na gaba. Allah ya ba mu zaman lafiya ga shirin da rashin tayi
kudi a kashe sau da hanya mai kyau kudi a kashe sau da hanya mai kyau kudi a kashe sau da hanya mai kyau kudi a kashe sau da hanya mai kyau
an birnin Washington DC ne Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi jama'a assalamu alaikum barka da azumi Allah ya sa albarka ya sa kuma a gama lafiya. Har yanzu muna tare da bakon mu Alhaji Ahmad Rufai, commissioner kasuwanci da cinikayya na jihar Kano. Idan ba ku manta ba, muna tattaunawa ne akan yadda canawa suka mamaye kasuwar kantin korin Kano tare da hadin bakin wasu 'yan kasa. commissioner ya so mai mana bayani akan matakan da suke dauka bisa dokokin jiha da ta kasa. Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar.
Waccan batu na mamayar ƴan China a Kano musamman ɗaya daga cikin abin da ya sababa shi shine durƙushewar masana'antun Kano. Me ka zo da shi don ganin cewa gwamnati ta tallafa wasu koda ba duka ba masana'antun nan na Kano sun farfado kuma ana sana'antar da abubuwan da ake bukata?
Mun zo da babban al'amari na yanzu haka uku director shi shugaban da yake kula da masana'antu bai jima tashi daga nan ba. Muna nan mun yi la'akari da masana'antun da suka durbushe da dama da suke sharaɗe da bamfai da wadansu burare ma a kewaye da Kano. Mun kuma san abubuwan da suka dame su daga al'amarin musamman wutar lantarki da al'amarin kuma jari. To na jarin nan shine ma yafi komai tsamari, sai wani wanda yake da can shine yafi kuma komai, shine fasa kwabi. Da can duk abin da zaka yi ma koda za a baka wutar lantarkin kyauta sai ka tashi in kai abinka zaka iya yin shi a naira 10. Wannan abin da kai kai shi a 10 da lantarki mai sauki da komai mai sauki sai kasance an kawo shi ta fasa kwabi wanda yafi shi kyau ana sai da shi naira 7 ko 6. To yau akai sa'a ba fasa kwabi. Shi yasa akan wannan kaban nakan yi godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da yake kada shigo da shinkafa da dama aka yi ta korafi ba shigo da shinkafa ba masu noman da suka yi noma sai Allah ya taimako a yau suna iya sayar da shinkafa su siri ba kuma bandi da mun da ta farko da ta biyu yanzu gashi ta uku ta zo mutane suna ta kokarin gona kowa ya tafi gona da Allah ya sa da ba ai wannan kokarin katarin ba an samu shugaban kasa na gaske wanda in ya fada da gaske yake kamar shi shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kara mishi lafiya idan yace a datsa bodoji kuma ya samu Hamid Ali shi ma wani mai gaskiya aka datsa boda din nan koda ana shigo da Abdullahi Najan ba za a rasa ba amma dai an daina kawo kayan yadda dacin ake.
Yanzu gwamnatin Kano ne take akan lalle a tallafi mutane waɗanda jarin su ya kare kuma suna da masana'antu.
To wancan bayanin da nayi maka akwai ta wannan hukuma muna wannan ma'aikata muna da wani tsari na ba da waɗansu tallafi da muke haɗin gwiwa da mu da bankin masana'antu wato Bank of Industries. A bara mun ba da naira biliyan ɗaya su ma sun ba da biliyan ɗaya an haɗa biliyan biyu an tallafa mutane da dama masu ƙananan masana'antu wani dubu miliyan biyu miliyan goma miliyan ashirin irin waɗannan har akwai mai miliyan hamsin ma duk an babba su haka mutane da dama sun amfana da sun ci gajeren al'amari kuma wannan shekarar za mu linka akan wannan muna kan gaba yanzu ma na ba da irin wannan namu ɓangaren kuɗin bankin shi kuma bankin masana'antu zai ba da nashi shi ma a fara bayar da wannan. Wannan gaba kenan sauran gabobi kuma muna kokarin mu duba ta tsari na musulunci waɗansu al'amura da za a iya jawo masu zuba jari da za a samu kuɗaɗen da mutane za su ci gajiyar su muna nan muna ta maganganu akan wannan al'amari muna kuma tsare-tsaren da in Allah ya yarda wannan shekarar watakila kafin a gama noma na damuna na rani dai in Allah da za a samu ƙarin kuɗi na fitar hankali wanda sai dai a kure malejin wanda suke bukata kuɗin.
Waccan biliyan biyu da kuka bayar bara kuna bibiyarta in haka ne kuma ina makomata?
Muna bibiyarta masu biya duk wanda aka ba kuma suna biya saboda kuɗin ruwan ɗan kaɗan ne sannan kuma ana sa ido kuma mafi yawanci wajen tsefewa biyar musu ɗari ne kuɗin ruwan ana tsefewa kuma wanda suke karɓa ɗin sai an tabbatar da na gaske ne saboda idan baka tabbatar da mai sana'ar na gaske ba ne zai iya karɓa kawai ya canja mota ya gyara fentin gida da sauran irin al'amura na bukatun gaggawa.
Baya ga dawowa da kuɗi kun yi wani sabe wanda ya tabbatar muku cewa wannan biliyan biyu ta yi tasiri wurin samar da ko sana'antar da abubuwa na bukata?
Tabbas ana yin abin da ake kira ma audit kowane lokaci wato za a sa ƙwararru su binciko banda abin da su suka rubuto suka kawo mana. Mutum zai rubuto ya ce maka eh da kun ba ni dubu hamsin ko miliyan hamsin ko miliyan 70 yanzu ta koma miliyan 110. To ba kawai za mu ji shi haka ba saboda kare mana babu rodo sai mu tura su wannan ƙwararrun sai su je su tabbatar da haka din ya ji yana musu kace kaza kace kaza muna son ka nuna mana shaida sai a ga shaida sai a ga daga takardun su sauran tsari saboda haka waɗannan al'amuran kamar yadda
amma ran kai dai ba ga wannan a kasuwa kun ga alamu kun ga wato tasirin waɗannan abubuwa
kuma ka gani akwai alamu wanda kai ma ka ga su na cewa al'amuran da dace ake ta tsitsitsi al'amuran mutane ba sa iya motsawa an wuce wannan mutane za a iya motsa da dama.
A ƙarshe ne abinda kuke kira target ɗinka kafin abinda kake buri na cimmawa a waɗannan fannoni da ka ambata kafin wadunku.
Ya zama na kasuwanninmu kamar yadda muka sa daga cikin al'amarin da na zo da shi shine gyara kasuwanni a tabbatar da suna da tsafta kuma za ka iya shiga kamar yadda kasuwannin musu ke irin su kantin kwari su kurmi market su kofar wambai su sabon gari market ya kasance za ka iya shiga ka ja da mota ka shiga ka fita fitar da al'amura kamar da mai girma gwamna ya riga ya yi tebra mall kafin ma na shigo ya yi wannan tunanin shi kansa kuma daman yana daga cikin al'amuran da kullum ana bibiya a ga me ya kamata na tsafta kenan da kuma al'amarin haɓakar masana'antu kan gabar da muke ciki yanzu mai girma gwamna ya sahale ana nan ana yin abin da ake kira bincike ko survey ga masana'antun da suka dubushe muna nan za mu fito da alƙalma kuma daga zaman da muka yi na musamman tsakanin mu da jihar Lagos muna sa ran akwai amfanin da za a samu na a farfado da mafi yawan wannan masana'antu saboda haka abin da ke gabana shine farfado da masana'antun da suka dubusa ingantar da kasuwannin mu bude dama ga ƴan kasuwannin mu su rika cin gajiyar amfanin da suke kasuwar duniya ba a rika tafiya da gumin su ba kamar yadda muka sani da dama aka samu sai baki ƴan mutanen India su taho bayan sun manoma sun sha wahala su kuma sai kayan sauran irin wannan dai wani ne da aiki wani da faɗi mu ji da gure inda ji da faɗi wala
kula da shan bugu gari da kwatsa
yawa to wannan al'amarin mun guje shi muna sa ran yadda muke wayar da kansu mu ƙara saita su cikin abincin Allah ya kasance dan kazo za ka fi safa mutane wanda suke harkar arziki za ka cewa lalle suna cin gajiyar wahalar su wannan sune al'amuran da nake sa ran ba fa nan da dogon lokaci ba kafin wannan shekarar ta kare kafin lokacin da muke mutane su zo ai mana hudu ga hudu wanda mun tabbatar da cikin amincin Allah abin da muka yi ya isa ba sai mun fita mun ce mutane su kawo mana dauki ba na gode a za su kawo kuma su abokan kaurinsu su kawo mai girma Khatimul Islam abin da yasa a gaban su yadda za a samu saukin al'amura da walwala mutan karuwar arziki da zaman lafiya wannan al'amar da yake ta kokari akai shi yasa muka tsere sa a cikin jihohi irin aikin da yake anan ka tarar da diddaka ana biyan albashi ka ji wadansu guraren kace da ba sa aikin ba biyan albashi
jama'a karshen tattaunawar kenan anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa ku sake ji mu da wani sabon shirin idan ubangiji Allah ya kai mu a madadin bakon mu Alhaji Ahmad Rufai commissioner cinikayya da kasuwanci na jihar Kano da wakilin murayar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chibahiro Diodone da Solomon Abu da suka taimaka da sauti ni Salu Garba ke cewar ku kasance lafiya a kuma sharuwa lafiya
wanda sai kai gumi ka same abin kashe ko kashe shi ta hanya mai kyau ne akashe su ta hanya mai kyau akashe su ta hanya mai kyau ne akashe su ta hanya mai kyau malan din cin cin da kake dowe ya shi da dadin shi in ka same ku in ka zaza
tare da Salu Garba yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jirgin Najeriya
zan fara sharhin jaridar ne yau da jaridar da Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sake sukan gwamnati game da rashin tsaro a kasar jaridar ta rawaito tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na cewa ban san wani da yanzu haka ke zauna a Najeriya da zai ce ya tsira daga rashin tsaro da yanzu haka ke wakana a kasar ba cewa Obasanjo ya ce a lokacin da ya karbi ragamin mulki ya tarar da harkokin tsaro sun tabarbare amma kuma ya dauki matakan da suka dace domin sake dawo da doka da oda al'amarin da ya kai ga kafa hukumar tsaron farin kaya na cikin gida wato Nigerian Security and Civil Defense ko sai jaridar The Guardian inda ta rawaito cewa kimanin yan makarantar sakandare guda 100 ne daga jihar Edo aka kai su kasar Libya a cikin watanni hudu jaridar ta ce wasu daliban makarantar sakandare da ake kira Edo Secondary School da ke birnin Benin a jihar Edo su guda 100 ne aka kai kasar Libya a cikin watanni hudun da suka gabata bai bawa gwamnatin jihar ta Edo Godwin Obasake shawara akan yaki da tocin jama'a shine ya bayyana haha sai kuma jaridar This Day jaridar kuma da Toronto cewa rikici ya ƙara zafafa a jam'iyyar APC inda aka gudanar da zabukan cikin gida na shugabannin karamin hukumi daban-daban a jihohi 10 na kasar jaridar ta This Day dai ta rawaito cewa an gudanar da zabukan bangarori daban-daban dake adawa juna a jam'iyyar APC ne a jihohin Lagos, Kwara, Delta, Rivers, Ondo, Enugu, Kogi, Bayelsa, Oyo da kuma Ebonyi. Sai dai kuma jaridar ta Dizje ta ruwaito sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ta APC Bolaji Abdullahi yana cewa jam'iyyar ba za ta amince da duk wani zabe da aka gudanar wanda kuma bai samu amincewar majalisar zattarwar jam'iyyar ba. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar kuma da ruwaito cewa fadar shugaban kasar Najeriya ta bankaɗo wani shiri tare da haɗin gwiwar 'yan sanda, 'yan majalisa, jami'an kwastam da na shige da fice da kuma dalilan man fetur na ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai dawo kan karagar mulki ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa na musamman akan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar na cewa wasu ma'aikatan gwamnati da suka hada da 'yan sanda da jami'an kwastam da na shige da fice da dalilan man fetur na hada kai da jam'iyyar PDP mai adawa na ganin cewa shugaban kasa bai sake dawowa kan karagar mulki ba, ganin yadda gwamnati mai ci yanzu ta hana sakat wajen cin hanci da rashawa kamar yadda suka saba a can baya. A ƙarshe sai jaridar Daily Trust inda ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun yi garkuwa da wasu matan aure guda uku a wani ƙauye da ke birnin Gwari. Jaridar dai ta bayyana cewa matan da aka yi garkuwa da su na wani ɗan kasuwa ne mai suna Alhaji Adamu na Kwana wanda ke ƙauyen Maganda a ƙaramar hukumar ta birnin Gwari a jihar Kaduna. Mutane dai sun ce daga bisani 'yan bindigan sun saki ɗaya daga cikin matan guda uku tare da bata lambar wayar da za a kira domin tattaunawa na ganin an sako sauran matan guda biyu da ke hannunsu. Ƙarshen sharhin jaridar namu na wannan safiya kenan. Baban Yarjifin Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Ina wa al'ummar musulmin duniya da shiga wannan azumi mai daraja wata mai alfarma. Ina taya namijin kokari da Musa Dalla da Katsina yi wa al'ummar jihar Katsina irin taimakon da yake bangaren addini taimaka guragu na kasarsu marayu. Wannan ci gaba ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawar Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman musulmi muna cikin wata mai alfarma, wata mai albarka. Mu ci gaba da yi wa ƙasar nan addu'a, mu ci gaba da yi wa shugabanninmu addu'a da fatan alheri.
Mai magana Hamidu Kadan Labu daga nan Kadan Labu jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Ina cewa wa 'yan kasuwanmu na Nijar da Najeriya su yi ma sauki farashi na kasuwa domin talakawa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka da China sun ci matsaya na daina sawa juna haraji mai yawan gaske akan kayayyakin da suke cinikayya tsakanin su. Wannan yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka ci yarjejeniyar da ta ba wa China damar ƙara sayan kayayyaki daga Amurka akan farashi mai rahusa domin rage gibin cinikayya da China. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Munchin ya faɗa wa gidan talabijin na Fox cewa ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki sun samu ci gaba sosai a tattaunawarsu. Ya ce yanzu haka sun amince akan jadawalin daidaitawa akan batutuwa da suka tsara. Kamfanin dillan a Jamhuriyar Kamurku an kashe 'yan sanda da yawa, kana an ji ma wasu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magardan gari, kuma ana tuhumar 'yan aware ne da aikata wannan danyen aikin. Dama dai 'yan awaren sun ba da gargaɗin cewa kar a sake a gudanar da bikin samun 'yancin ƙasar ta Kamaru a yankinsu da ake magana da harshen Ingilishi. Wakilin wannan gidan rediyo Moki Edward Kindizeka ya aiko da rahoton cewa shugaba Paul Biya ne da kansa ya jagoranci bikin tare da wasu sojojin Najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Hukumar zaben ƙasar Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro da ke kan karagar mulkin ƙasar shi ne ya sake lashe zaben zaɓe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru shida.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ina madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin, kuma da Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison. Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a binnan Washington DC. Assalamu alaikum.